سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله خير ما يستجلب به الخيرات وتستدفع به البليات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر المسلمين، العقل نعمة ربانية ميز الله بها الإنسان، وهي القوة الفريدة، خلقها الله لتدبير الأمور واستعمالها في الأداء الأمثل. تدبير الاقتصاد منهجا للعقلاء المدركين لعواقب الأمور. انطلاقا من هذا، فعلى الدولة والشعب النيجيري بحاجة ماسة إلى مراجعة طريقتنا في إدارة الميزانيات وحسن تدبيرها للوصول إلى إنعاش الاقتصاد، وأن نقف وقفة بتمهل وتؤدة وأنا في سبيل ذلك، لنعيد الأمور بإذن الله تعالى إلى ما كانت، بل إلى الأحسن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، منا قال جد دقوني أقع الله سبحانه وتعالى ميقوة ميقومي ديقام وني رند بيوب تقص دوات ترى شكرة دبو بيود أشكر رند أفو. وأن خطبة ci gaba ne akan khutuban da ta gabata satin da ya wuce. Idan ban manta ba, sati da ya wuce mun gabatar da khutuba akan kyautata tsari na tattalin arziki. La'akari da halin da muka shiga a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka, muka ga to ya kamata mu ƙara tunatar da kawunanmu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi da gwamnatoci yadda ya kamata mu tunkari wannan jarabawa na matsalan tattalin arziki. Mun fahimci cewa muna da buƙatuwar mu koma mu ƙara bibiyan tsarinmu gabaki ɗaya, tsari na ƙasa da tsari na ɗaiɗaiku, yadda muke gabatar da ko muke gudanar da rayuwarmu, wanda mun ɗau izina da ayon Al-Qur'ani mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito mana na kiswan Annabi Yusuf. Lokacin da Annabi Yusuf ya fahimci cewa akwai barazanan tattalin arziki na shekara bakwai, a wannan lokaci ya fassara mafarki, ya kuma ɗauki matakai a matsayin shi na minista na agriculture ya dauki matakai da za a samu kwarayen waɗannan matsaloli kaman ma ba a yi su ba kuma cikin taimakon Allah da lutufin sa sai ga shagarin Misra sun fada barazanan ba ruwan sama ballantana abinci ya fito amma kuma irin kyakkyawan tsarin da Annabi Yusuf yayi da irin yadda aka kalli abubuwan tun nesa da kofa wannan ya sanya mutanen Misra ba su fada cikin tsanani da kunci irin yadda aka yi tsammanin su fada ba da wannan sai muka ce ashe wato lura da hangen nesa da yin kyakkyawan tsari tun kafin matsala ta faru yana daga cikin hanyoyin da masu hankali suke bi su gwasar ma kansu da matsaloli idan sun faru har muka buga misali da cewa kaga halin da muke ciki a Najeriya irin tsarin da aka dora Najeriya akan shekara 50 shine fa yau ake gudanar da Najeriya a kansa tsarin ruwan sha shekara 50 da suka gabata irin dai tsarin da ake tafiya kenan a yau ba a canza ba kaga ba ai aiki da hankali ba ba a kuma dauki matakai na gyara tattalin arziki ba tsarin ilimi na shekara 50 curriculum da aka tsara ilimin Najeriya a kai ina jin tun 1950 wani abu 59 ko 60 wani abu har yau ba a canza wannan curriculum din ba tsarin gudanar da ilimin Najeriya after decades ne ya riga ya tsufa an wuce shi a duniya amma mu dai muna nan a kansa muke tafiya to Najeriya ba ta da wani tsari wanda ta tsara akan abin da za a cimma nan da shekara 10 ko 20 ko 30 har tsarin gine-gine akwai irin taswira da ake yi na gina ƙasa kowane yanki da irin ginin da ake so a yi mishi wanda za a samar da hanyoyin ruwa za a samar da iska nagartacce za a samar da tsaftar muhalli inda ya kamata a aje kasuwa a aje inda ya kamata a aje makaranta a aje inda ya kamata a aje wurin ibada a aje duk ba wannan taswiran a Najeriya tun shekaru aru-aru can baya tsarin da Najeriya take tafiya a kai kenan wannan a hankalce kuma a shar'ance wannan ba tsari ne da zai fiye miki tattalin arziki ba sai dai ya rubuta tattalin arziki ya yaukaka ya dawwamar da zaman banza da zaman kashe wando da rashin aikin yi daga bisani kuma ta'addanci ya yawa talauci ya mamaye al'umma a fada cikin kakani kai to yana da kyau mu zo mu kalli irin wannan tsarin mu zo mu kalli kafan gabaki daya ni mata kyakkyawan tsari wanda muke fatan mu cimma nan da shekaru masu zuwa a lissafi na duniya ana ganin Najeriya nan da shekara ta 2050 za ta zama ita ce na uku a yawa a duniya gabaki daya idan ka tsame China ka tsame India to Najeriya ce za ta zo na uku to amma a ƙarƙashin wani tsarin zai yiwu a ce ruwan da mutum miliyan 200 ke sha shine miliyan 500 miliyan 700 za su sha ka san ba zai yiwu ba zai yiwu a ce gidajen da mutum miliyan 200 ke zaune shine mutum miliyan 700 za su zauna ba zai yiwu ba makarantun da suke daukan mutum miliyan 100 zai yiwu a ce mutum miliyan 700 kuma su shiga wannan makarantun ba zai yiwu ba abincin da ake nomawa ya ishi mutum miliyan 30 miliyan 40 zai yiwu a ce mutum miliyan 700 su ci wannan abincin ka san ba zai yiwu ba to waɗanda suke da hannu a cikin al'amuran nan a Najeriya sai kun yi da gaske in dai da gaske kuna shugabantan al'umma ne kuna kishin al'umma kuna tausayin al'umma duk da kasancewa mu ma al'umman mun lalace mun gurɓace ƴan ƙananan abubuwa duk sun gigita mu rashin gaskiya da ha'inci da yaudara da cuta duk ya riga ya lalata mu ma ko an yi tsarin kuma waye zai bi tsarin sai ka samu shi ma wani abu ne wanda yake yi sai mun zo mun kalli kawunan mu mun dauki izina daga kisan Annabi Yusuf cewa ashe idan ka samu da yawa to kai tsarin yadda za ka killace wani abu ka ci wani abu kar ka samu ka tattara duka ka cinye ba kai tattalin mene gobe zai haifar ba kuma wannan din malamai suka ce ba shi daga cikin ruwa ba shi daga cikin raunin yaqini tsakankaninka da Allah ba shi daga cikin kuma muku da koro a komi za ka tsara shi abinda za ka iya cin 50 ka koshi to kar ka ce sai ka ci 60 ko 70 ka ci 50 din nan ka koshi kai wani lokaci ma ka tarbiyantar da kanka ka ci 40 ne maimakon 50 din duka kai ka kamata a dauki irin wannan tsarin in muka kai la'akari da wancan kissa cikin sautin Yusuf sannan mun fahimci
dole mu zo mu kalli kawunan mu irin abubuwan da muke yi da salwantar da dukiya da muke yi da wahalar da kawunan mu da muke yi a waɗansu abubuwa na halal sunan su halal ba su kai matsayin sunna ba ballanta na mustahabi ballanta na wajibai waɗansu abubuwan ma haramun ne shari'a ba ta yadda da su ba amma muna salwantar da dukiya a cikin su muna salwantar da ƙarfin mu a cikin su wanda yake babu lada in ma ba a tattake ba akwai zunubi a ciki mun buga misali da waɗansu abubuwa da yawa irin yadda muke azabtar da kawunanmu a cikin harkan bukunkuna a yi biki a kwana da kwanaki ana bukunkuna babu dalilin wannan biki yini ɗaya ne a ɗaura aure akwai amarya a ɗakinta babu laifi a ita zuwa ana fatan alkhairi daga baya amma bikin nan yana cin mana lokaci yana cin mana rayuwa da yawa sannan ga irin tafiye-tafiye marasa kan gado da muke yi tafiye-tafiye na ɗaura aure a yi motoci da yawa kawai za a je ɗaura auren wane da wanci wanda yake idan mutum biyu suka je ɗaura auren nan ɗaura auren nan ya yi ba abin da ya samu ɗaura auren nan shi kowa a wurin ɗaura aure ba shi da wata ƙima a cikin musulunci kai akwai ma malaman da suka ce bid'a ne akwai malaman da suka ce gayyen ɗaura aure bid'a ne akwai waɗannan malaman za ka yi aurar ka zo ana sanawa wane zai aurar da wanci ana gayyatar mutane suka ce bid'a ne ba a san irin wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai dai in kai aure ka shelanta to ala ayi hal dai muna wahalar da kai mu a cikin wannan mun buga misali da su da waɗansu abubuwa dai waɗanda yake da yawa to inda kuɗuban za ta tsora a yau shine abu na biyu kenan wato manya-manyan al'amura jama'a abubuwan da suke faruwa a rayuwa manya-manya masu zafi ko kuma na ni'imomi suna da buƙatun kai musu tattalin abubuwa guda uku kafin faruwansu kamar yadda muka ɗau izana a ƙissan ƙaruna da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu bayani a cikin suratul ƙasas Allah ya kawo batun ƙaruna da irin yadda Allah ya bashi taskoki na arziki mabuɗan safe ɗin shi inda yake adana kuɗinsa sai an samu ƙattai suke iya ɗaukan mabuɗan ba kuɗin ba waɗansu malamai suka ce sai an samu ƙattai goma waɗansu malaman tafsirin suka ce sai an samu ƙattai saba'in sannan za su iya ɗaukan mabuɗan kenan kamar ka ce mabuɗan sun kai akwatuna goma ko akwatuna saba'in mabuɗin tattalin arzikin lokacin da ƙaruna ya fito fakharaja ala qaumihi fi zinatihi ya fito cikin ƙawa ga alfarma ga dukiya ga zinare da azurfa an baje ta kawai ana cetare ni ana abin da aka ga dama qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya masu kwaɗayin rayuwar duniya sai suka ce ya laita lana mithla ma utiya qaru kai to ina mu ma da muna da abin da qaru nake da shi na dukiya da taskokin arziki ga dabbobi ga arziki ga kaza ga gidaje ga komai ya samu illahu innahu lahu hazzun azim kai wallahi qaru ne ya dangane qaru ne ya haɗu kai qaru ne ba abin da ya rasa haka masu kwaɗayin duniya suka zo suna wannan burin na banza wa qala alladhina utul ilma masu ilimi ko masana Allah suka ce musu wailakum kai can ku sawabullahi khair ladan dake gurin Allah shi yake alkhairi sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan ga waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki خير لمن آمن وعمل صالحا لادن dake wurin Allah shi yake alkhairi ga masu imani masu kyawawan aiki wala yulqaha illa alladhina sabaru wala yulqaha illa bi hazzin azim babu wanda ke dacewa da ladan wurin Allah da gidan lahira sai wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri akan jaraba wanda take samun sa har yanzu a ƙarshen ƙiswan ba tafsiri nake so ni ba amma a cikin wannan ƙiswan sai muka fahimci akwai waɗansu abubuwa guda uku in baka tattale su ba kafin jarabawa to idan jarabawa ta zo sai ka ci lalace lalacewa abu na farko kamar yadda muka ji a wannan ƙiswan qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wata cuta ce in dai zuciyanka akwai son duniya da ya wuce iyaka to ka fada cikin bala'i duk jarabawar da ta zo sai ta azabtar da kai ko ni'ima ko jarabawa idan an jarabce ka da talauci a wannan lokacin ne zaka ga mutum in dai duniya yake so to sai ga yana yin abin da zai fasata Allah zai rika fadin kalmomin da Allah bai yarda da su ba zai rika aikata abin da yake Allah bai yarda da shi ba shine sai kaga idan jarabawa ta talauci ta damu mutum wani sai tunanin bari ya fara ya shiga kungiyar asiri ya fara yankan kai wani ya ce bari ya fara luwadi wani ya fara fata wani kuma ya dauki dai wani mataki wanda yake shi dai ta yaya za a yi sai yayi kudi a duniya to babu bala'i kamar san duniya sai mun yaki zuciyar mu jama'a musulmi akan san duniya irin yadda zaka ga ƴan duniya suna wucewa da duniyar su haka nan Allah ya raba ya ba su kai ma ni ma auren Allah bai gagare Allah ya baka ba in Allah ya sa ka samu kadan da halal yafi alkhairi fiye da wanda zai wuce da jibga jibgan motoci da manya-manyan gidaje amma ta hanyar harama domin wannan dukiyar ukuba za ta jawo mishi a duniya da lahira kai kuma ka samu halal ka cika gode ma Allah sai Allah ya karo maka cikin falalansa kuma gobe kiyama baka da wata matsala tsakaninka da Allah da haka cuta ta farko kenan sai mun yatsa san duniya menene san duniya duk hanyar da zaka duka nemi dukiya ko matsayi ko mulki ko suna ta hanyar da bai halarta ba shine san duniya akwai wanda zai nemi duniya amma sai ya yi giba sai ya zagi wani sai ya bata wani a gurin ogansa sannan ogan zai kawo wani abu ya bashi to wannan san duniya ne in kuma baka warke daga wannan cutan ba ba za ka taba fita cikin wannan cutan ba sai ka warkar da zuciyarka wani zai je ya fata wani zai je ya bara ya roƙo saboda mene saboda wata jaraba da ta fada mishi duka waɗannan kofofi ne na san duniya abu na biyu da sai ka tattale shi sannan za ka iya tunkarar manya-manyan al'amura shine sai ka san Allah al'ilmu billahi tun daga waɗannan ayoyi sun ce wa qalal ladina utul ilma masana Allah wanda suka san Allah suka san rayuwa suka ce wailakum sawaballahi khairul liman amana wa amila salihan suka ce kai can kenan ashe duk inda abu ya kai ga rikicewa ko ya kai ga rudarwa masana Allah su sun san bakin zara sun san inda aka fito sun san inda aka kuma sun san inda za a dosa menene wannan abin zai haifar gobe masana Allah duk sun sani to idan fa mutum bai san Allah ba fa shine sai kaji an ce maka ga wata jiha ta tattaro waɗansu wai dakaru za su fuskanci ɓarayin daji amma shirka da Allah suke yi a bainin jama'a an kama kaza an ji an yi dawafi da ita an kama ta an yanka ta a tsaye an guntula kan an jefar da ita an ɗibi waɗansu wani gumba ne menene ana ci wanda ana tattali ne za a fuskanci ɓarayin daji amma ta hanyar shirka da Allah kaga rashin sanin Allah to gara satan gawar ɓarayin dajin fiye da waɗannan mushrikan kuma in dai ɓarayin dajin ba shirka da Allah suka bi in sun yi shirka da Allah duk sun ɓace saboda da kisan kai da kwacen dukiya da fashi da makami bai kai girman hadarin shirka da Allah ba a wurin Allah subhanahu wataala to wai yana son ne ya maganin san ta'adda amma shi kuma sai ya shirka da Allah sai sun rabu da Allah ya je kuma kila ma aka shi a gurin wannan fafatawan ya mutu kafiri kenan shi da Abu Jahl da Fir'auna makoman su da wata riba ka ci kai shirka da Allah a duniya a ce da kai da Fir'auna da Qur'ani yake tsine mai kullum a ce makoman ku da shi sai baka ci riba ba to me ke haifar da haka rashin sanin Allah waɗansu kuma sai su je su tsafe-tsafe irin wanda za ga ana ta yama didi yanzu ce akwai wanda yake idan ma sallama kawai ya maka ka amsa ko kuma ya zo ce ina son a ce maka mun kana miƙa mishi wani abu sai ka faɗi kai abinda aka ce in kwanakin ne yake ta faruwa kenan akwai waɗansu videos da ake ta nunawa har a nan sabon garin Zaria akwai abin da ya faru a haka wai menene talauci ne wai ya sa waɗansu suka koma shirka da Allah in ya zo ya magana in ka amsa to sai ka faɗi amma ka rike zikiroranka ka san Allah ka rike zikiroranka babu abin da zai cutar da kai illa bi iznillahi kai zai rike azkar ɗinka na safiya da na yammaci da na kwanciya bacci da na shiga da na fita ban ɗaki ko gida ko masallaci ko wani guri kana tafiya a hanya bakin kai zama ɗanye da ambaton Allah babu abin da yake cutar da kai sai da abin da Allah ya so shi ma ya zama rifatan li darajat domin Allah ya ƙara ɗaukaka darajanka to da haka sai an yi tattalin sanin Allah sannan na uku a sanya haƙuri hakuri akan da'a ga Allah, hakuri gurin barin sabon Allah, hakuri kuma akan jarabawan Allah ne na dadi ka yadda daga Allah take, kuma Allah kada ya sai farinye maka ita. Dabara mai dabara, kowa mai dabara ba zai iya farinye maka wannan ba. To shi yasa a har kullun zaka ji malamai suna cewa a rika zuwa makaranta, a rika zuwa makaranta, a tarbiyyantar da kananan yara. Duk wanda baya zuwa makaranta, ƴaƴan shi ba sa zuwa makaranta, babu hanyar da zai samu waɗannan kofofin nan guda uku wanda zai iya tunkara duk wani kalubale da ya fuskanto shi. Shi ne sai ka ga al'umma duk ta ruɗe, duk ta ruɗe ta fita hayyacinta. Maimakon ta kusanci Allah, ta rungumi Allah, Allah ya rungume ta, sai ta ƙara nisa da Allah. Saboda mene? Ba ta san Allah ba? Ga san duniya cikin zukatanmu, sannan kuma ga shi ba mu da haƙuri akan irin jarabawan da Allah ke mana. Duk da kuma mun san akwai zunubai a tare da mu wanda sun isa su fusata Allah. Wannan ita ce ƙofa ta biyu wanda nake fatan jama'a mu koma mai nazari da kyau. Kaga yadda za a yi ka san Allah sosai, ka san Allah farin sani, ka karanci tauhidi, ka karanci hadisi, ka san dokokin Allah da hukuncen sa, wanda zai iya baka dakewan zuciya ko da kidnapping ko da yaƙi ko da yunwa ko da talauci, ko an baka minister ko an baka commissioner ko ka zama gwamna ko ka zama sarki, duk dai jarabawa ko jarabawa mai kyau ko jarabawa mara kyau za ka iya fuskantar shi. Waɗannan su ne abubuwa guda uku. Sannan gaba ta ƙarshe shawarwari ne ga gwamnati, musamman la'akari da irin halin da ake ciki na niyyarsu a yau. Gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari ƙwarai da gaske da ta fitar da waɗansu sununun kuɗi ta aika ma jihohi da su a matsayin an rage raɗaɗin talauci. Ina jin kuɗaɗen sun kai kusan biliyan biyar kowace jiha, duk da yake ba a yi la'akari da yawan jiha da rashin yawan ba. Wannan kuskure na farko kenan. Ya kamata abinda za a ba Kaduna mai mutum miliyan goma, to ai ba za a je a ba Delta mai mutum miliyan biyu ko miliyan biyu da rabi ba. To kaga wannan kuskure na farko kenan. Amma dai a jumlace ka baki ɗaya mun gode, kuma Allah ya saka da alkhairi. Alhaji wanda ya gode ma Allah akan kaɗan sai Allah ya ƙara mishi da yawa, ba za ne butulci ba. Kar ya zama ba a iya mana, in ba a yi ba mai zagi, in an yi ma mai zagi. Amma dai akwai ƙofar shawara. Da haka mun gode ma Allah da ya sanya gwamnatin tarayya ta tuna da mu talakawa, ta fitar da wannan sununun kuɗi da kuma tireloli na abinci. Na ji ana batun tirelan shinkafa ko tirela 40 ne, tirelan masara ko tirela 50 ko 100, haka dai na ji za a ba kowace jiha domin an rage raɗaɗin talauci. To wannan abin godiya ne, mun gode ma Allah. Kuma waɗanda suka yi wannan ɗin abin a gode ne, mun gode, saboda la shukurullahu man la shukuran nafa, duk wanda baya gode ma mutane shi ma Allah baya gode masa. Da haka mun gode Allah ka ƙaro mana cikin fadalanka. To amma shawarwarin da muke da shi ga gwamnatin tarayyar da gwamnatin jihohi ɗin, gwamnati ce tsarin da wannan al'amarin zai zama, baya ga wanda gwamnatin tarayya ta yi, to duk gwamnatocin jihohi su ma su, duk ƙananan hukumomi su ma su fitar da wani adadi na abinci da dukiya wanda za a raba ma al'umma. Duk wani sanata a yankin shi ya fitar da tsari, gwamnatin ta karɓi tsarin kuma ta bi yadda zai taimaka ma al'ummansa. Duk wani ɗan majalisa na tarayya, duk wani ɗan majalisa na jiha, duk wani chairman na local government da kansuloli, su ne ai masu kuɗi a hannunsu. Kowa ya tsari da zai fito da irin nashi tallafin da zai tallafa ma mutanensa. Kaga idan kansula ne aka ce ƙwarbai bi misali, to kansula ka fito da tsarin da za ka taimaka ma mutanenka. Ai mu ne mutanen, kuma za mu san an yi ko ba a yi ba. In aka ce ɗan majalisa wanda ke wakiltar Zaria ya fito da tsarin da zai taimaka ma mutanensa, a zahiri za a yi. Wannan ba wani abu ne wata ce a zan yi da ikhlasi ne a ɓoye zan yi ba, a zahiri muke so kowa zo yi. Sannan chairman ya wannan tsarin irin yadda gwamnatin tarayya ta yi, gwamna ya wannan tsarin irin yadda gwamnatin tarayya ta yi, ƴan majalisu na tarayya da sanatoci duk su yi wannan tsarin irin yadda gwamnatin tarayya ta yi. to sannan kuma sai gwamnatocin su lalubo masu arziki, ai masu arziki sun san kansu kuma gwamnati ta san su, ta ga masu da Allah su ce maka matalakawa a ƙarƙashin kulanta. Misali a ce yanzu a Zaria ƙaramin hukumar Zaria ya gagari shugaban ƙaramin hukuma ya nemo ina masu abin hannunsu mutum 20, mutum 30, mutum 40, ya gama su da Allah ku taimaka ma al'umman nan, ga irin tsarin da muke so a yi, ko kuma ku yi tsarin ku kawo mana, zai tafi a ƙarƙashin kulanmu. Kaga tallafin zai faɗi da yawa, zai kai hannun mutane da yawa. Amma in dai dungwancin tarayya ne kaɗai ta yi, amma gwamnatin jihohi ba ruwansu, ƙananan hukumomi ba ruwansu, sanatoci ba ruwansu, 'yan majalisu ba ruwansu, to ai abin ya yi kunci. In ka ɗauki biliyan 5 ka ce ka raba ta a ward-ward da muke da shi mazaɓa, za ka ga biliyan 5 ɗin nan mutum nawa ne za su amfana da ita. In ka ce rafa matuta kenan kuma da za su kasuta akan wannan biliyan 5 ɗin gurin raba ta. To kaga abin sai an buɗe tunani sosai, ai kyakkyawan tsarin da yake ɗin duk waɗannan wanda muka zayyano za su taimaka, kuma ba wai sau ɗaya kawai ba, a ce a kwatali duk wata huɗu shi wannan tsarin har ya zuwa lokacin da Allah zai kawo mana farin yawan matsalolin nan, to za a rage zafi da izinin Allah. Wannan shawara ta farko kenan zuwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi, wanda yake masarauta ita ma za ta iya ɗaukan wannan, ita ma tana da nata mutanen, ta san masu arzikin, ta san masu zuciya, ta san cikin hakimai ma, ai akwai waɗanda yake suna da kingdom, suna da teku a haɗo kansu, mai martaba ya ce kowa ya kawo mani irin tsarin yadda zai taimaka ma al'umma a rage raɗaɗin talauci. Ba ina nufin a Zaria kaɗai ba, a duka jihohinmu na arewaci da kuma ƙasa baki ɗaya. Zai taimaka, tallafi zai kai ma mafi yawa daga cikin mutane, kuma ba wai so ɗaya ba, a'a wa ahsin kama ahsanallahu ilayka, mai da Allah ya kyautata maka ya ba kai maka kyautata mu wani. A yi shi duk bayan wata hudu har ya zuwa lokacin da Allah zai kawo mana kwarin yawan waɗannan matsalolin. Shawara ta farko kenan. Shawara ta biyu, duk in an zauna an kalli ƙasan, to an san babban abin da ya jefa mu cikin wannan halin. Saboda shekaru 5-6 baya, ai ba irin wannan muke ciki ba. To an yi Muhammad shi ne da ya zama ba mu da matakan man fetur a Najeriya, ga mu da su a rubuce, ga mu da su a gini, amma hakikanin gaskiya babu. To ya gagari Najeriya yau, a ce tun zamanin wani shugaba ne, a ce har yau ɗin nan refineries ɗin Najeriya sun kasa farfaɗowa. Kaga idan mun shiga cikin wahala, sai mu ga kamar shugabanninmu tun na da can har ya zuwa ne yanzu da gangar ne suke faɗi mu faɗa cikin wahala. Saboda in muka faɗa cikin wahala da yunwa za a juya mu yadda ake so. To a dawo da refinery ɗin mana, na Kaduna ta dawo ta aiki, na menene sunan shi, Port Harcourt ta dawo ta aiki. Idan ya kasance an haƙo mai a Najeriya kuma an tace man a Najeriya, kaga duk an rage wani zafin, ai yanzu dala ta tashi, an fita an kai waje, an tace man, an sake dawo mana da shi. To a gida aka haƙo, kuma a gida aka tace. Idan dai ba za a gyara refineries ba, to maganin ana batun wai ci gaban Najeriya kawai tatsiniya da wasan kwaikwayo ake yi. Alkhairin Allah ya je ga ƙasar Niger, takwaranmu ƙasar Niger, Niger Najeriya duk abu ɗaya ne. Su Allah ya ba su iko suna tace man fetur, sai a ɗibi man fetur daga Najeriya sai a kai ma Niger, sai ta tace sai ta dawo mana ci. Amma kuma aka tashi sai a ce wai Najeriya ne giwon Afirka, zoman Afirka ne. Tunda man fetur ya gagare ta, to kaga wannan abu na biyu kenan da muke ganin a bishi, muna fatan insha Allah ta'ala a samu sauƙin abubuwa. Sannan abu na uku, wato cikin ababen da suka taimaka wurin tashin abubuwa, akwai tsadan sinadaran da ke gudanar da ƙasa. To ko da gwamnati ba ta ba da tallafi ba, in ta shiga waɗannan abubuwan ta saukar da su ƙasa, to kai tsaye rayuwa ta yi sauƙi. misali takin zamani shekara 5 da suka wuce muna sayin shi dala 5000 ne ya zama 7000 ya zama 9000 ya koma 11000 yanzu ana sayin takin zamani naira 30000 yanzu idan da gwamnati za ta shigo ce dinne yiwa takin zamani ya koma naira 5000 maimakon a ce a hektar ɗaya kana kashe mu gonanka naira 1000 kai kuma kana kila ka samu buhu 10 da kaga kana neman kai kuma buhu naira 150 ne zuwa 200 to a ce a hektar ɗaya ka kashe naira 25,000 kaga iya abin da zaka nema kila naira 40 ne zuwa 50 to kaga abin shi ya farko da izinin Allah wannan ko da sauran dangogin abubuwan da ake noma da su da takin zamanin da kayan feshin da kayan wane ne duk ya kasance gwamnati shiga ciki ta fako ne kaga wannan to ba wani da ya isa ya ce wannan tallafin bai shafe ni ba tsakanin wannan da za a raba na 2,000 da yawa ba mu ma san ana yi ba ni da har yanzu ban tuwon da ya ce an bashi ba duk da yake a wancan gaban da muka wuce cewa ƴan majalisu kowa ya bakin kokarinsa akwai wani dan majalisa da na ji a abin nan a Borno ya je waɗansu gidajen mai ya biya kuɗi cewa duk wanda zai je ya sha mai ne a naira 400 ya biya mishi naira 215 kaga yayi abin da zai iya mun san wannan dan majalisa ya bada tallafi tsohon kakakin majalisa na jihar ne yau da kenan ko wannan Ahmad Lawan shi ma ya je ya yi wannan a jihansu ya zo da abinci iri-iri da tufafi da wane ne ya raba ya rage raɗin talauci to akwai irin wannan amma mu dai kaman a nan haka ban ce ba a yi ba ni na ce ban ji ba ne ban ji ba kuma ba ya nuna ba a yi ba ila an fahimta to amma inda yau abu a ce takin zamani ne gaba ɗaya an saukar da shi da kayan abubuwan da ake noma da su waye zai ce wannan ba zai shafe shi ba ya shafi kowa irin kuɗaɗen da ake biya a makarantu jami'o'i jami'an da ake biyan naira 30,000 yanzu ta koma naira 70,000-80,000 duk da kasancen Allah ya saka ma gwamnatin jihar Kaduna da alkhairi kuɗin makarantar da ta zabge sama da rabi waɗansu wuraren an zabge rabi waɗansu ma an zabge ya fi rabi wannan gwamnati mai ci tun daga Kasu da Polytechnic da Inani wannan abin yabo ne kwarai da gaske to ya shiga sauran kusurorin rayuwar tamu ana biyan NECO ana biyan MBIS ana biyan WAEC ana biyan jarabawa ɗalibanmu to duk a bi a zabge su ba wanda ya isa ya ce wannan tallafin bai shafe ni ba da haka an taɓi universities an taɓi secondary school an taɓi kaza an taɓi kaza da haka ya shafi kowa wannan tallafin raɗaɗin man da aka cire yanzu an maida mana shi waɗansu wurare ba za mu damu ba da yawa mun san ya rage mana zafi ne maimakon in je ina biyan registration naira 100 yanzu zan biya naira 30,000 to kaga na tabbatar da an rage mani raɗaɗin waɗansu abubuwa sannan a je asibitoci musamman na gwamnatocin jiha da gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi duk abin da yake ɗan kati naira 200 a ɗauke mana magani in dai din malaria ne ko typhoid kawai a ba mu magani kyauta ba wanda ya isa ya ce wannan bai taɓa rayuwata ba nikan ta faɗi cewa cikin kowane mutum 10 a Najeriya mutum 8 suna fama da malaria to in ta kwantar da kai ka je asibiti kawai a rubuta maka kati a baka maganin duk bai wuce 200-300 ba in kullum za a ba mutum 10,200,300 wallahi ba wani kuɗin kirki ba ne a irin ambaliyar kuɗin da Najeriya take yi shi kuma ya taɓa kowa ya shiga ko'ina shawara ta biyar a fito da hanyoyin samu ga al'umma ina misali kaga irin ciyar da abincin nan da aka riƙa yi zamanin Buhari a da ban yarda da shi ba ina ganin kawai ɓata lokaci ne da ɓata dukiya to amma yanzu na yarda da shi a dawo da ciyar da abinci a makarantun firamare ko yaro dai bai karatu ba ya samu abincin da zai ci ballantana in ya ci koshin ma da izinin Allah kuma zai karata iyayen su sun huta daga alhirin ya za mu ci yadda ɗanmu iyaye sun huta sannan masu girka abincin su ma za su amfana
ƴaƴan da ke karkashin su kuma za su amfana da haka wannan ciyar da abincin a kowace makaranta ana iya samun mutane sama da 100 su amfana da ciyar da abincin da a ce an bar kuɗin da ake cewa waɗansu ƴan tsiraru ke cinyewa to gara a ce an shigo rishi cikin al'umma maimakon ƴan tsiraru a samu da yawa suna cinye kuɗin ai kuɗin kashi a yanzu na yadda da a dawo da ciyar da abinci saboda mene saboda a samar da aikin yi ga wasu mataye nawa za su yi girkin abincin nan ƴaƴansu nawa za su amfana mazajensu ma za su amfana ba ƴaƴan ba kawai wannan misali ne sannan a dawo da ƙananan ma'aikata irin wanda gwamnatin jiha Kano wanda ta wuce ta sallama masinja mai ɗan goge-goge mai ɗan aska fulawa mai ɗan share kaza a dawo da su domin kawai tallafa ma ɗan Najeriya kawai yanzu a gwamnatance ne wannan shi aikin shi yanke fulawa za a rika ba shi 20,000-30,000 a duk wata za a rage talauci irin sharan titin nan da ake yi ban sani ba har yanzu ana nan ana yi ko ba a yi to a jawar shi a karfafa irin wannan a samar dai da waɗansu abubuwa hanyoyi ne waɗanda yake kuɗi zai shigo cikin hannun jama'a amma zama ƙinƙiru ba ka da shi ba ka san hanyar da za ka bi ka samu ba kuma gwamnati ba ta yi wani ƙoƙari ba sai dai in an ba ka so ɗaya ƙila sai bayan kuma shekara uku shekara huɗu to wannan ba zai fitar ba sannan abu na shida ai ƙarin albashi saboda daga ranar da aka yi albashi aka yi ƙarin albashi duk ran da aka ɗauki albashi kasuwanni sukan shaida duk wani mai sana'a yakan shaida lallai an yi albashi da haka kuɗi zai kasance yana jujjuya tsakankanin mutane da abin da kake ɗan iya samu kai rara ka gama cefanen gidanka na sati biyu wata ɗaya kai rara kai zumunci kai taimako to yanzu zai yiwuwa kai ma kana neman sai ka ƙaro kwatankwacin wannan albashin da rabin wanda ka ƙaro ɗin sannan ka iya tafiya ka kuɓutar da rayuwanka to kaga babu maganar alheri kenan babu maganar taimako da zumunci to in aka ƙara albashin dai aƙalla kuma ga ƙarshen matakai an ɗauka an ƙara faɗaɗa arzikin al'umma a cikin al'umma to sannan na ƙarshe na bakwai wanda yake kuma shi yana daga cikin mafi wuya shine duk kwangilolin da gwamnatoci suke badawa kun tsarin da za ku riƙa ba cibiyoyi na addini saboda addini na da rawan da yake takawa a cikin al'umman nan sama da yadda kake tsammani a samu a ce yau jama'atu an ba ta kwangila kwangilan da za a ba mutum ɗaya shi kaɗai a ce kwangilan biliyan biyu biliyan uku a ce jama'atu aka ba a ce an ba izala kwangilan biliyan biyu biliyan uku ko da a ce za su ne kawai su rarraba a ce wane 500 wane 2000 wannan 10,000 to waɗanda za su amfana da wannan kuɗin Allah kaɗai ya san iyakansu ya ce a ce a ba mutum ɗaya shi kaɗai an ba shi naira biliyan biyu to a ba kungiyoyin addini mana addinin kuma ba ina nufin addinin musulunci kaɗai ba har da addinin kirista muna taɗin ƙasa ne yanzu ga baki ɗaya yadda za a rage raɗaɗin talauci a rage ta'addanci a rage wahala da ƙaƙani kai to waɗannan a taƙaicen taƙaitawa kuma a gurguje kenan iya abin da za mu iya yi mu faɗi a irin wannan matsayi ne muke da gatan da za mu iya faɗi ɗin haka ku kuma isarwa na ku aiwatarwa kuma ba haƙƙina ba ne ba haƙƙinku ba ne in Allah ya sa waɗanda aka yi don su sun ji sun aiwatar walillahi alhamdu wal minna in ba su ji ba to ku ne ba ku isar ba in suka ji ba su aiwatar ba ya rage tsakankaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala amma mu dai dogaran mu yana nan akan Allah roƙon mu yana nan a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ruwa da buɗi da haske Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da wahala ka raba mu da ƙaƙale kai Allah ka yalwata mana ka haskaka mana a ƙarshe ina ƙara nuna ta'aziyya na rasuwan babban malaminmu ɗaya daga cikin jigajigan wannan ƙungiya ta jama'atu izhar bidayatu iqamatus sunna Sheikh Abubakar Gira'ar Gungun da Allah ya karɓi rayuwarsa a shekarun jiya muna fatan Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce makomansa Allah ka ɗaukaka darajar shi a cikin aljanna irin yadda suka yi ƙoƙari gurin tsara aqidan al'umma da yaɗa sunna aka zage su aka jefe su ba irin walaƙanci da cin mutuncin da ba samu ba a tafarkin Allah ya Allah ka karɓi wannan aiki Allah ka amfane shi da wannan aiki a kwanciyar shi na kabari Allah ka sanya wannan ya zama ɗaukaka gare shi a gidan lahira ya Allah sauran malamanmu na sunna da suke gagwagwar maya gurin kula da aqidan al'umma da ɗabi'u da ibadunmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka karfafa gwiwarmu akan haka Allah ka raya da mu akan shari'a ka karɓi rayuwarmu akan ta
a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makarantar mu nan na dake karkashin wannan jami'i mai albarka Ibn Abbas wannan makaranta ajujuwan dake baya suna da sassa daban-daban akwai sashi na hadda akwai sashi na islamiyya akwai sashi na matan aure wanda ake alamin da juma'a akwai wanda ake yi asabar da lahadi akwai kuma nazari and primary wanda yake yanzu an yi kyakkyawan tsari an fito da abubuwa sosai an samu kwararrun malamai za a fara karatu insha Allah ta'ala nan ba da dadewa ba duk wanda ya san yana da ƴaƴan da yake da bukatun su shiga su samu nagartaccen ilimi to muna fatan ya je nima domin su register malam Suleiman da shine sakataren abin nan din da shi da malam Musa Madina Allah ya gafarta masa shike shugabantan committee malam Suleiman da yake shike sakataren makarantar amma yau da kullun da yanayin jukkuna da abin nan haka shi malam Musa tun barancin yake cewa to don Allah dai a zo a karbo makarantar nan a ci gaba da tsare-tsaren da za a yi saboda ni dai na gajiya to muna fatan Allah ya gafarta masa ya karba aikin sa makaranta dai tunanin tana ci gaba sai a je a nemi form din makarantar a kuma yi ma yara rijista Allah ka taimake mu ka ba mu lafiya da zama lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار